ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren Lahad ne wanda ya daidai da daren 6 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wanda ya daidai da 31 ga watan January shekara ta 2009 wannan shine kasar na 59 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin 55 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري تاكن كراتن da muka sanyawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi basu manta ba har yanzu muna karatu a cikin kitabul wudu'i wato matattarar da ke bayani dangane da alwala mun shiga babi na 29 sai lokaci ya kure mana dan haka zamu dauko daga wannan babi a inda yace babu ghaslir rijlaini finna alaini ولا يمسه على النعلين باب da ke bayani akan wanke kafafuwa guda biyu a cikin takalmi ma'ana kana saye da takalminka kamar slippers ko ainihin wato sandal ko makamantan haka sai ka ainihin sa ka wanke wadannan kafafuwa to amma sai Bukhari yace wala yamsahu ala an'alain sai dai kuma ba zai shafa akan takalma guda biyu ba mun ainihin dan tattauna da muka zo da mukhtasar na sahihul bukhari a inda muka tattauna wannan mas'alar a zahiri bukhari yana ganin rashin halaccin yin shafa akan takalma sai dai akan hufi kamar yadda zamu zo mu samu to ko dai dayan abu biyu ko ya zama yana ganin rashin halaccin haka din kamar yadda zahirin magana take hukunta ko kuma mai yiwa yana ganin halaccin haka sai dai hadisan da suka zo dangane da wannan mas'alar ba su cika sharuɗan da zai hujja da su a cikin wannan littafin ba domin akwai hadisai ingantattu daga sayyidina Ali da sauran ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawa a cikin littafin sunan abi dawud da littafin sunan tirmidhi ingantattu cewa kamar yadda ake shafa akan huffi haka kuma ake iya yin shafa akan ainihin takalma qala haddathana abdullah ibn yusufa qala akhbarana malik an sa'id al-maqburi an ubayd ibn jurayj أنه قال لعبد الله بن عمر كما يدنا نتي من جابك وانا حديث أما كون ديو چي حرب مفارة فسراش لوكا چي يقولي إمام البخاري أصاب وانا حديث دقا مال من شميسونا الإمام عبد الله بن يوسف التنيسي شيكو يتي أخبرنا مالك ببا مالمي إمام مالك يا بام لاباري لابارن حديث دي سامو عن سعيد المقبري دقا الإمام سعيد ابن أبي سعيد المقبري من شايم بياني أكنشي عن عبيد ابن جريج دقا عبيد لن جريج كاغا رواية تابعين عن تابعين تابعين يرويتو دقا تابعي حكتنا فاروا أنه قال لعبد الله بن عمر شي عبيد لن جريج يتشي وصحابي عبد الله لن عمر يا أبا عبد الرحمن ألقى فتمالا عبد الله لن عمر su a al'adar su larabawa sai a kira ka da sai a yi maka alkunya da babban ɗanka shine ya ce ya kai baban Abdulrahman shine kamar yadda na yi bayani a ran nan kullum ana son ka ɗabi'antu da ɗabi'ar mutane in kana majalisi malamin balarabe ne haka ake ta'abirin manya-manyan malamai duk girman malami haka za ka ce mishi irin su Imam Malik kana zaune a majalisinsu sai ka ji ana musu tambaya an ce ya aba Abdullah irin su Imam Ahmad ibn Hanbal sai ka ji an ce ya aba Abdullah to mu kuma yanzu a ɗabi'u irin namu na ƙasashen baƙaƙen fata galibi mutane ba su ɗabi'antu da irin wannan ba sai dai ga jan ce ala gafarta malam ko ala jiƙan mallam ko makamantan haka to duk wannan babu laifi hanya ce dai ta gabatar da wato ƙoƙarin gabatar da tambayar ka ko magana ka ga malami amma sai ka shimfiɗa wani yanayi wanda za ka kiraye shi na girmamawa ya ce ya kai baban Abdulrahman ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha na ga kana aikata abubuwa guda hudu waɗanda ban taɓa ganin wani daga cikin abokanka sahabbai yana aikatawa ba me yake nufi da waɗannan abubuwa shin waɗannan abubuwan yana nufin bai ga wani na aikata su gaba ɗaya hudun ba, koko yana nufin bai ga kowa na aikatawa ba, a'a. Waɗannan abubuwan da zaka ji guda hudu sahabbai tsalli-tsalli suna aikata ɗaiɗaiwar su. Amma tambayar da Ubaydu ɗan Jurayj yake, ban ga wani sahabi ya hada waɗannan abubuwan guda hudu ba, sai kai kadai na gani cikin sahabbai waɗannan abubuwa guda hudu kana yi. Qala, sai ya ce, wa ma hiya yabna Jurayj, ya kai ɗan Jurayj, waɗannan abubuwa ne? Qala, sai ya ce, ra'aytuka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyaini, na ga cewa daga cikin kwanoni na Ka'aba ba ka taɓa ainihin wata kwana daga ciki sai kwanoni guda biyu, kwanoni guda biyu waɗanda ke ɓangaren dama. Ma'ana in ka tsaya ka tasa Ka'aba a gabanka kana kallon gabas, to ɓangarenka na dama shi ne za a kira kudu kenan, ɓangarenka na hagu shi za a kira arewa. To wannan kwana wadda take kudu maso yamma da kwanar da ke kudu maso gabas, to waɗannan kwanonin kawai naga kana taɓawa ita ce ar-rukunul yamani da kuma al-hajarul aswad, su kadai naga waɗannan kwanonin kake taɓawa. To kai kadai naga irin waɗannan abubuwa yaya aka yi? Wa ra'aytuka talbasu ni'al sibtiyya, kuma naga kana sanya takalma na fata, takalman da yake an kwaikwaye gashin su an bar fata kawai zalla a jiki, naga kana yin waɗannan abubuwa. Wa ra'aytuka tasbughu bis-sufra, sannan na ganka kana shafa ainihin as-sufra, wato geminka kana shafa mishi lalle ko kuma kana shafa mishi za'afaran yana yin yalo. Wa ra'aytuka idha kunta bi makka ahalan nasu idha ra'aw al-hilala, sai na ganka idan ainihin wato ahalan nasu idha ra'aw al-hilala, sai na ganka idan kana makka yayin da mutane suka ga jinjirin watan zulhijja, watan hajji na shiga, sai su dauki harama aikin hajji. To amma kai sai naga walam tuhilla anta, kai ko baka daukan harama hatta kana yawmut tarwiya, har sai ranar 8 ga wata, ma'ana sai mutane sun dauki niyyar hajji suna cikin harama da kwana 8, sannan kai a rana ta 8 naga kake dauka, yaya akai waɗannan abubuwa guda hudu? Kala Abdullahi, sai Abdullahi dan Umar yace, ammal arkanu, dangane da kwanoni na Ka'aba, fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyaini, ban taba ganin manzon Allah na shafar kowace kwana daga cikin kwanonin bane sai waɗannan guda biyu, da rukunul yamani da hajarul aswad. Na'am, hadisin Jabir da shi kanshi Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da hadisin Aisha da dayawa daga cikin sahabbai da suka ruwaito iya abin da suka bada labari kenan, babu wanda ya taba bada labarin yaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana taba wani bangare daga cikin bangarorin Ka'aba da nufin ibada sai waɗannan wurare. Na farko shine al-hajarul aswad. Al-hajarul aswad, abinda sunna tace game da shi shine idan ka zo ka sa baki ka sumbance shi, ma'ana ka yi kisin din shi haka, shi wannan dutse, sannan ka yi sujuda a kan shi haka ka dora goshinka, abu na biyu kenan. Sa'annan sai kai kabbara, sai ka ci gaba da kewaye Ka'aba a matsayin tawafi. To duk kewayawar da kai zaka yi waɗannan abubuwa, idan waɗannan abubuwan ba su samu gaba ɗaya ba, sai ka dubi wanne ne ya sauƙaƙa, shine sumbanta ta sauƙaƙa, amma ɗora goshi a kai fa bai sauƙaƙa ba, to sai ka bar shi. To ɗora goshin da sujudar duk ba za su yi ba, wato da sujudar da sumbanta ba za su yi ba, to sai ka sa hannunka na dama sai ka shafe shi. Idan shi ma ba zai yiwu ba fa, to sai ka ainihin samu sanda sai ka ainihin yi nuni. Nan ya kamata mu duba, idan da hannu ka sa ka shafe shi, to za ka dawo kuma ka sumbanci hannun naka haka, ina fata an gane. Idan kuwa haka ba ta samu ba, sai nuni ainihin kai da sanda, mun gane, to ba za ka sumbanci ita sandar ba. Amma in nuni kai ainihin wato koda da hannun haka ka nuna shi, ma'ana bai samu ba, cincirundo yayi cincirundo, in ka zo daidai wurin sai kai haka Allahu akbar, wannan hannunka da ka miƙa kai nuni haka, sai ka dawo sai ka sumbance shi haka, ina fata an gane. Amma in ita sandar ce kai nuni da ita, to ba za ka sumbanci sandar ba, to sai ka ci gaba da kewayawa. In ka kewayo in ka zo daidai wannan kwana ta kudu maso yamma, ita ce ar-rukunul yamani,
in yayu ka tabe ta ka tabe ta in bai yu ba ita ba a yin komai a wurin ta ba nuni ba nuni da hannu ko da sanda in yayu ka sa hannu ka tabe ta to in baka tabe ta ba sai ka wuce to waɗannan kwanoni guda biyu su kadai Abdullahi dan Umar yaga annabi yana yi kuma nan ya tsaya dalilin shi kenan mana koda an ga wasu suna runguma ko ina ne kamar an samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Abbas da wasu sahabbai suna zuwa al-multazam al-multazam shine ɗan wata tazara ce da ke tsakanin wannan kwana ta ainihin wato Hajarul Aswad da kuma daidai kafin a ƙarasa kofar Ka'aba dan wata tazara ce wanda yake bata wuce mutum guda ba mai kifa jikin shi a wurin to an samu sahabbai suna manna goshin su da hancin su da hannayen su su makalkale su manno a wurin haka wannan ya tabbata sahabbai su ne da isnadi sahihi kamar yadda al-Imam al-Baihaqi da Abu Bakar ibn Abi Shayba suka rawaito da isnadai sahihai sahabbai suna yin haka amma ba su danganta wannan aikin ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to shi Abdullahi dan Umar na annabi ne ma'ana shi na annabi din yake yi kawai to wannan abin da aka ga yana yi din yace haka ya gani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wa amma ni'al sibtiya ta kalman fata kuma wato ta kalman da suke an riga an cire gashin su babu fata da kace kaga ina sawa fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yalbasu ni'al allati laysa fiha sha'r naga manzon Allah yana sanya ainihin takalmi wato takalma ko takalmi wanda yake babu gashi a jiki waya tawabba'u fiha kuma yana yin alwala a cikin su ina fata an gane to kalmar waya tawabba'u fiha din nan ita ce Bukhari ya hujja da ita akan ghaslir rijlaini wanke kafafuwa guda biyu finna alaini a cikin kafafuwa tare da wasu a cikin abin nan cikin takalma tare da wasu sun yi ta'awilin wannan wuri da cewa waya tawabba'u fiha ayyana shafa su to amma in yana shafa su ne to Bukhari da yace wala yamsahu alanni alaini kaga Bukhari bai fahimci haka ba saboda haka hakika ana nufin kafafuwan ka na cikin wannan takalmi kamar slipper ko sandal sai ka sa sai ka rinka wankewa ba tare da ka zare ba ba wai cewa aka yi lallai ka yi haka ba amma in ka yi haka ka tabbatar kowanne bangare na kafa ya wanku bukata ta biya to kun ji fa ana uhibbu an albasaha dan haka nake son in rinka sanya waɗannan takalma wato anan su sanya takalman fata din sunna ce al'ada wato sunna ce ta al'ada annabi sallallahu alaihi wasallama to shi annabi sallallahu alaihi wasallama komai in kai koyi da shi a ciki ba kai laifi ba saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake fatan ya hadu da Allah lami lafiya ba matsala yake fatan ya samu kyakkyawar maraba da marhabin dalalai a ranar kiyama to yi kwaikwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kwaikwayen nashi dukkan malaman usulul fiqh sun hadu akan cewa wajibi ne ga duk abin da yake ibada da aqida amma game da abin da ya shafi dabi'u waɗanda kamar irin abincin da yake ci nau'in tufafin da yake sawa da makamantan haka aka ce waɗannan sunnoni ne na al'ada in kai koyi da shi abu da yake in kuma ka tsaya akan sunnatul ada ka kai kuma to anan babu laifi misali annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya cin dabino ya sha ruwa ya kwana to yanzu wannan ba haushe ko bayarbe ko inyamuri zai iya cin dabino tiya guda ko kwano guda ya sha ruwa ya kwana da nufin kamar ya ci teba ko ya ci amala ko ya ci tuwon dawa ko ya ci abu ba zai yiwu ba to dan haka a wajen sunnatul ada ba a kallafa wa kowa sai ya kwaikwaye shi ba ina fatar an gane a ƙarƙashin wannan Abdullahi dan Umar anan saboda shi yana baffale yana makalewa duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnatul ada da na ibada duk kwaikwayen shi yake to ba laifi bane kuma haka kamar Anas ne zamu zo mu karanta wani hadisi Anas yace an gayyaci wani tela ne ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama liyafa ko walima sai ya dafa wa annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi wa annabi goji haka kabewa ce aka dafa ta da aka dafa ta aka zuba nama a ciki sai Anas yace sai na da annabi yana bibiyar inda kabewa take yana tsuntsuntarta ya dadi ba yana ci sai na fahimci annabi na son kabewa kenan sai yace tun daga wannan rana ni ma naji ina son kabewa to sai Anas shi sai je sai so kabewa gaba dayan ta sai azo a dafa mishi yana ci sai ce saboda mai gidana yana son ta, nima ina son ta. Dalilin da yasa suke ce mishi Abu Hamza kenan, baban Kabewa. Ina fata an gane, baban Kabewa ma'ana Hamza din Kabewa, saboda yawan cin Kabewa da yake yi, kuma dalili saboda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na so. To duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake son shi duka alheri ne gaba daya, in ka so shi kuma baka yi laifi ba, kai daidai. Ina fata an gane. Na'am. Na'am. Asali Larabawa ba sa dage tufafinsu. Zuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, da a ce ya ci gaba da sanya kaya irin yadda suke sawa, da babu matsala. Amma sai aka ga ya zo yana dagewa, da ya zo yana dagewa kuma sai yayi umarni da dagewa. Don haka umarnin da dagewa shine asalin hujja akan wajabcin dagewar kenan. Dagewar yanzu ba sunnatul ada bace, sunnatul ibada ce, tunda har ya alakanta abin da ainihin laifi ko shiga wuta ko girman kai ko ji da kai, kenan ashe jan tufafi din laifi ne, dagewa kuma fa wajibi ne. Na fata an gane. Saboda haka dage tufafi ba wai al'ada bace jama'a, sunna ce. Kama Fulani ne, asali Fulani jama'a jan tufafi suke yi. Dan fodiyo ne yazo ya kawo musu dagaggen wando, har sai aka waye gari sai abin ya zama musu al'ada. Yanzu ko al'ada Fulani ake nunawa, sai daga an nuna me, sai da an nuna su da dagaggun tufafi. Asali al'ada ce wadda dan fodiyo ne ya kawo Fulani ita, saboda revolution da yayi, saboda an waye gari da shi da daliban shi ne suka zama malaman kasar gaba daya. Dan haka sai zama sun burge kowa, kowa yana sha'awar su, sai kowa ya koma irin wannan dabi'a yake yi. Allah ya taimaka. A saurara jama'a, tsarin mu tambayoyi a rubuce ake, karku abin nan, ku yi hakuri insha Allah. Na'am. Ku dan rinka rubutowa insha Allah. Zai ce wa amma sufratu, amma abin da ya shafi as-sufra, sanyawa gemu lalle kuma fa koza afaran, fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasbughu biha, naga manzon Allah yana rini da ainihin lalle ne, ko yana rini da sufra. Sufra din shine ainihin wato rawaya. Rawaya yalo kenan, yawa yalo, yalo turanci ne, rawaya ita ce Hausa. Fa ana uhibbu an asbugha biha, to ni ma nake sha'awar irin kai irin yadda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so. Wa ammal ihlalu, amma daukar harama ta aikin hajji, da kace kaga cewa ni bana dauka yadda mutane ke dauka, fa inni lam ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhillu, ni ban ga manzon Allah yana daukan harama ba, hatta tamba'isa bihi rahilatuhu, har sai taguwar shi ta ainihin yunkuri ta kama hanya da shi, shine a ranar 8 ga wata din ma, ba wai ranar 8 ga watan ba ma, sai ya hau dabba. Haka Jabir yace hatta izastawat bihi naqatuhu ala albayda ahala ahalla bil hajj, sai da ya hau dabba, dabba ta kama hanya daren dakam, sannan sai yace labbaik allahumma labbaik, ko labbaik hajjan, ko labbaik umratan, ma'ana ba ma wai da wayewar garin wannan ranar ba, a sunnance din ma shi annabin sai da garin ya waye ya hau dabbar tukuna, dabbar ta kama hanya, sannan sai wannan ihlali. Kenan yanzu mutanen da ke dauka kafin wannan lokaci da kace ka gansu, to ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi ba. To jama'a kun ji ashe wannan fitinar da muke fama da ita a tun zamanin sahabban ma da tabi'ai, gashi nan ta fara faruwa, domin musamman bana aikin hajji jama'a, absolutely aikin hajjin bana an tabaiwa mutane fatawa ne kawai, duk yadda ma suka yi kawai yayi, dan haka komai ma aka canza, mana yanzu kun ga nan wannan barnan mata ma wuce waccan, ita ce su a bana munanan fatoyin da aka baiwa mutane shine za su iya daukan ainihin wato haramar ana kashe garin ranar da Annabi yake dauka, ita ce ranar 7 ga wata, shi ku gashi Annabi sai ranar 8, ranar 8 din ma sai dabba shi ta kama hanya. To amma nan sai aka tabbayo mutane cewa saboda cincirindo, saboda kaza, mina din ma sai ya ce saboda cincirindo ku je ku yi kaza kaza ma, saboda haka gaba ɗayan ayyukan hajjin aka yi ta squeezing din su. Saboda haka ranar sallah wasu mukhayyam din, wasu haimomin alhazai din duk sun gama aikin hajjin su sun tafi, saura gama hajji da kwana uku, amma duk an babba su fatawa, sun dan mammatsa abubuwan sun hada sun wuce. sai mun ce gwamma kawai a rinka ce wa mutane in tourism za su tafi su rinka tafiya a ƙasar Masar yayin da za a je can a ga kaburbukan su Fir'auna da sauransu da duk waɗannan fitsararru da makamantansu. Amma in dai ibada ce, duk gaggawar mutum ba za a ce mishi ya yi ta kafin lokaci ba. Ina fata an gane. Amma game da nace ina nan da muhabara da zan ainihin haɗa mana wanda yake akan aikin hajji ce insha Allah ta'ala, kuma zan ainihin yo tsokaci akan waɗannan abubuwa domin haƙiƙanin al'amari wato gaskiya ibadar Allah ya kyauta. Wato ƴan siyasa ne da ƴan boko suke neman su take over na harkar addini, su suke biya wa malaman kujerun da sauransu, don haka su kuma malaman zukatansu sun karaya suna tsoron kar su yi fatawa wanda yalla bai bai so bade a hana su kujera. To kuma fitinar ita ce in aka je in suka yi fatawa muka ce su kawo dalili sai su ba sa son hayaniya, su kaza kaza, addini mai sauki ne, ƙarya kake yi. Babu wani sassaucin addini da zai sa a yi ibada lokacin ta bai kai ba. Kuma shi manzon Allah shi ne abin koyi. Kuma yaushe za a ce wani ya shekara kamar wani professor ne jama'a daga nan ABU ya ce ku taimake mu ku gaya mana gaskiya, shekara biyar muna tara kuɗin aikin hajji ne, ya ce mu ba kujera aka bamu ba, ku gaya mana menene ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi. Ya ce saboda shekara biyar ina tara kuɗi ina so in zo in yi aikin hajjin nan, to ba zai yiwu ba kuma in taho haka kuma kawai shi kenan a ce to duk yadda na ya yi. Ina fata an gane. Saboda haka malamai ku ji tsoron Allah, wato aikin da yake kanmu jama'a shi ne sai an rinka darraba ana horar da matasa, ana horar da matasa, sannan matasan nan a rinka samu ana tura su lokutan aikin hajji. To kuma wannan matsala ita ce take da wahala, saboda matsala kuɗi ce, domin su kawai waɗanda suke ɗiba su ne waɗanda za su rinka musu fatawoyi in their own favor a ce ayi Allah bai kaza ko baka yi ba ba komai. To amma aka dawo cikin talakawa kuma sai a ce ina in kai kaza sai ka yi yanka, wanda ita ce fatawar Yahudu kenan. In ta shafi manya to sama 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 sama, amma an ƙanana ne a ce a yanka za ka yi rago rago biyu haka ba za ka ji su ne wa talakawa muzurai. To amma manya manya ne za a ce a ba komi Allah bai ba komi ba komi, addini mai sauki ne. Ulama ubani Isra'ila kenan. Allah ya kiyaye. Jama'a kun ji babu tayammuni fil wudu'i wal ghusli, babin da ke bayani akan farawa da dama a wajen alwala da kuma wajen wanka, wankan janaba, wankan juma'a, wankan haila, wankan idi, wankan shiga harama, duk wani wanka na ibada in ka zo ana so ka fara da dama, in alwala ce ka zo ana so ka fara ta da dama. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وانا حديث الإمام بخاري ياساموش دقما لميش ميسونا مسدد ابن مصرحب ابن مصربل شي كويتي حدثنا إسماعيل إسماعيل كويتي حدثنا خالد خالد يتي عن حفصة بنت سيرين دقا حفصة إر سيرين شي سيرين ونباوان الله نيدا الله البركة جدنشي ƴaƴan shi gaba ɗaya malamai ne. Akwai Muhammad ibn Sirina, akwai kanin shi, akwai kuma wannan kanwarsu ce Hafsatu binti Sirina, tabi'i ce, tabi'a ce ba sahabiya bace. An Ummu Atiyyata ta karbo wannan hadisi daga Ummu Atiyya, wata sahabiya ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun san sunan da Hausawa ke sawa kyauta, to Larabawa ma suna sawa sunan kyauta. Hausawa na sawa maza, suna sawa mata ko waka Larabawa ma zaka ji mace a ce mata Atiyyatu, zaka ji namiji za a ce mishi Atiyyatu. Abin keke da keke, al'ada ta daidai wa daida da ta Hausawa da ta Larabawa. To ita wannan mata sunan ta kenan uwar kyauta. Qalat, ita wannan mata Ummu Atiyya tace qala annabi sallallahu alaihi wasallama lahunna fi ghusl ibnatihi, annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa su su Ummu Atiyya, to anan fi ghusl ibnatihi ko fi ghasl, lazim za a samu wata nuska da ta zo da ghasl. Yawwa, kuma duk zai zama daidai idan ka ce fi ghasl ibnatihi, to zahiri kenan da ƴar annabi sallallahu alaihi wasallama ta rasu, su Ummu Atiyya ne suka yi mata wanka, to da suka zo wanke ta shine ghasl, fi ghasl da suka zo wanke ta.
ko kuma fi ghusl da suka zo yi mata wankan mutuwa duk yana iya dauka ghuslu wankewa ghuslu wanka to da suka zo wanke ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu ibda'ana bimayaminha ku fara da damai makinta wa mawadhi'il wudu'i minha da kuma gabobinta na alwala haka ake yin aka zo wankan gawa jama'a ba in mace ce sai an tsefe kanta duk waɗannan karatutuka zamu zo mu yi su insha Allah ta'ala a babin janaiza amma ku sani in mace ce jama'a sai an tsefe kanta tsaf duk wata gaggawa da wata hanjaruta da jama'a suke yi in an yi rasuwa kaje a leka a ce har yanzu ba ku gama bane a in ƴan matan zamani ne ko ƴan gayu ne tayi wannan irin kitso yar sai an bi an tsefe shi fas idan aka tsefe shi sai ainihin wanke a taje shi fas sai a ainihin zo ai mata wanka to matakin farko da za a fara na wankan za a cire mata suturar jikinta gaba daya sai a batta daga ita sai suket ko zani wanda zai rufe mata ainihin wato al'aurata duk wanda ba a bukata a wurin wankar kar a batta sai wanda kawai ake bukata ba wai kawai abu ne zai zama kamar yadda yara suke in ana yanka ragon sallah ba kun san ana yanka ragon sallah duk yaran gidan sai su fito ko su goma sha nawa ne wannan yace la dubi idan nashi wannan yace Allah sarki dubi harshen nashi to ba haka ake ban ana wankan gawa jama'a sai wanda ake bukata a wurin ake bari kuma ba a tsakar gida ake wankan gawa ba ana samun daki ne a suturce ko kuma ban daki mai tsafta inda za a yi an fi so kuma a samu abin da yake kamar gadon katako ko tebur wanda tsawon shi da fadin shi zai iya daukar wannan mamaci to sai a yi kokarin bayan an cire mishi kayan cikin masu wankan mutum hudu ne mutum biyar ne sai a samu wane ne zai jagorancin wankan to wane ne yafi iyawa sai a ce ya sa safar hannu ko in mace ce sai ta sa safar hannu in mace za ta yi wa in namiji ne ya sa safar hannu ko wani abu na hannu irin na likitoci a hannun shi na hagu to sai biya dan tattausa cikin wannan mamaci ko cikin wannan mamaciya saboda mai yawa akwai wata najasa ta kashi ko wani abu haka sannan sai ya sa hannu ana zubo mai ruwa sai wannan mamaci ko mamaciyar sai a yi mata tsarki don haka tsarkin to sai me sai a cire wannan safar hannu ko makamantan haka a jefar da ita ko a bola ne sabani yadda mutane za su ce wai a tarkata ta a saka a cikin likafani ko a je a jefa ta a cikin kabari duk a jefar da ita a bola kawai safar hannu ce ta riga ta bace da najasa bai za a da ita ko a jefa ta a bola ko a jefa ta a masai ko ina za a je a binne ta ba wani sharadi ina fata an gane sai a zo sai a yi mata alwala to alwala ga mamaci gurgurdan abin da ya sauƙaƙa kawai ake yi tunda kaga dai ba za ta iya shakar ruwa ba za ta iya fyacewa ba za ta iya kurkuran baki ba gurgurdan abin da ya sauƙaƙa sai ku yi mata to bayan an gama wannan alwala to abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kenan a fara da gabobin alwala daga yi mata tsarki din nan shine wa mawadhi'il wudu'i minha sai a fara da gabobin alwala sannan a gama gabobin alwala sai a zo a wanke kai in aka ce wanke kai a wankan janaba ko haila ko wankan gawa tun daga dokin wuya wato tun daga gindin wuya ake ciccudawa gaba ɗaya har zuwa kan a ciccuda ko ina jama'a sai ai haka so uku in aka yi haka so uku to sai kuma a juya barin hagu sai ita mamaciyar ko mamacin sai kwanta a barin shi na hagu sai a wanke barin dama tun daga saman kafadan nan haka rabin shi za a bi da matsi matsin duwar wayan shi duk a wanke har zuwa idanuwan kafar shi a cuda shi fas sannan sai a juya shi kuma ya kwanta a barin shi na dama sai a wanke tsagin hagu din shi kuma so uku don haka yi haka sai kuma a yi ta ɗibo wannan ruwa ana zubawa a ko'ina a jikin shi kan shi hammatan shi matsi matsin shi a tabbatar an ciccuɗa ko'ina wannan ruwan da za a yi haka ya zama ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa wato irin ruwan da zai halatta a yi alwala don aka gama wannan sai kuma a zo sai a wanke wannan kafafuwa nashi waɗanda suka rage waɗanda ba a wanke ba don aka yi haka an yi wankan gawa to shi wankan gawa din sabi uku ne mafi karanci wannan an yi wanka ne na tsarki kamar wankan janaba kamar wankan haila to shine wankan gawa to kuma ana so za a wanke shi da sabulu tas wannan wankewa da sabulu in kun ga dauda ta yi yawa za ku iya sawa har da soso ku wanke shi wannan wankan ba irin na dazu bane za ku sa soso da sabulu ne ko sabulu ne ku cuda shi ku wanke fas a ce bakanike ne ko wani mai aikin datti ne wanda kumbar shi tana da abin nan dauda da sauransu za ku bi ku sa tsinke duk za ku sassakuce ba za ku yanke mishi kumba ba za ku bi duk ku sakuce duk inda dauda take ku bi ku wanke shi fas to in kuka gama wannan kuka dauraye shi kun yi wanka na biyu sai wanka na uku shi kuma sai ku samu ainihin turare sai ku zuba a cikin ruwan in ba turare ba sai ku samu kafir, kafir shi yafi. Sai mun zo babin jana'iza, in Allah ya so zan yi muku bayanin sirrin da ke yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a sanya kafir a wanka na uku. Sai yace amma in ba a samu ba to sai a samu wani abu madadin kafir din shine kamar turare. Amma dukkan turarin rikan babu turaren da yake dauke da sinadaran da suka fi irin kafir din. Sai mun je wannan lokaci insha Allah ta'ala zan yi muku bayani. To in kuka fahimci haka, shi kafir din nan iri biyu ne. Akwai kafir mai kamar sukari, ba shi ba. Kafir irin wannan da ake sawa bera, wanda ake sawa a toilet, irin shi za ku daka shi yayi gari, in so samu ne sai ku samu ruwa mai zafi sai ku zuba sai ku rufe shi yadda ya ƙara dumamuwa, ya haɗu da ruwan. Kafin ku zo wankan, kafir din nan ya haɗu sosai, sai ku bi sai ku wanke wa wannan mamaci jikin shi ko ina. In kuka wanke mishi to kun gama wanka na uku. Wannan wanka na uku shine mafi karanci. Za mu zo mu ji wannan hadisin a can gaba insha Allah, inda Annabi zai ce idan kun ga ukun bai ba sai ku ƙara, sai ku kai witiri, sai ku kai biyar. Don haka ce za a kai biyar, ya za a yi biyun ƙarshe din nan za a maimaita, sai ku sake ɗibo sabulu ku wanke shi. In kuka wanke shi sai ku sake ɗibo ruwan kafir din nan ku sake wanke shi, kun yi biyu kenan, an ƙara da ukun ɗazu, ya zama nawa? Ya zama biyar. Wannan ita ce kaifiyar da ake wanka na gawa. Jama'a, ya kamata ni in iya, kai ka iya, matarka ta iya, domin a cikin addinin musulunci jama'a babu fa wasu mutane wai waɗanda aka sani mai wankan gawa, da an yi mutuwa sai a ce to a je a kira mai wankan gawa. Waye mai wankan gawa? Kai ne, ni ne, ke ce kowa ne. Domin me? A cikin shari'ar musulunci an fi son dan uwa namiji ya wanke dan uwan shi namiji, kenan kai ka fi dacewa ka wanke babanka, ɗanka ya fi dacewa ya wanke ka, kai ka fi dacewa ka wanke wanka, wanka ya fi dacewa ya wanke ka, ke kika fi dacewa ki wanke mahaifiyarki, ke kika fi dacewa ki wanke yake ko ƙanwarki, to in baki iya ba fa. Na ɗaya kenan. Na biyu, ga haƙƙin ma'aurata, mata ita ta fi dacewa ta wanke miji, miji shi ya fi dacewa ya wanke matar shi, abinda sunna ta nuna kenan. To akwai ƙa'ida, duk wanda za a saka cikin masu wankan gawa ya zama mutum ne mai natsuwa, mai kan gado, wanda in ya ga alheri zai je iya faɗi, in ya ga saɓanin haka kuma zai ja bakin shi ya shiru. Saboda hadisi ya zo sahihi a cikin Mu'jamut Tabarani al-Kabir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bi ya wankan gawa in ya ga wani mugun abu ya suturta wa gawa ya rufa asiri, Allah zai gafarta mishi manya-manyan zunubai guda 40. Saboda wata gawar in ka zo ka nemi mata wanka, za ka ga kamar kuka take, za ka ga kamar tana murtuke fuska, za ka ga kamar tana cikin damuwa. Wata gawa kuma za ka ga hasken fuskar ta, za ka ga kamar murmushi take, kamar tana cikin annashuwa. To in ka ga alheri ka zo ka fada, in ka ga sabanin haka fa ka ja baki kai shiru. To jan bakin nan da za ka yi kai shiru tunda musulmi ne, to akwai karama da Allah zai maka ta gafarta maka manya-manyan kaba'irai, haka manzon Allah ya ce guda 40 sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga ashe abubuwan nan ba wai zuwa za a yi kawai a buɗe kofa kowa ya shigo ba, dole ne a tsaya a samu su wane ne. Sannan ahlus sunna dole ku tsaya ku san waɗannan abubuwa, ba dan komai ba, saboda ƴan al'adu sun mamaye wannan fagen. In suka zo wa gawa wanka, abubuwa da yawa suke waɗanda ba daidai ba. Misali daga ciki, sai a bi a samu audiga a toshe hancin shi, a toshe kunnen shi, a toshe dubura shi. Karanta dan fodiyo a cikin Ihya'us Sunna da Bayanul Bid'i, yace wannan na daga cikin bid'o'i waɗanda suke haramun, ba kyau a toshe waɗannan wurare ga mamaci. Ba a yi wa mamaci aski, ba a yi wa mamaci gyaran kumba, ba a aski gashin mara ko na hammata, haka ake barin shi. To waɗannan da ya so mun taɓa ne Imam al-Bukhari ya dan fara gutsuro mana, za mu zo inda zai karantar da mu bayane dangane da jana'iza insha Allah ta'ala. To shine yake cewa ibda'ana bi mayaminha, ku fara da bangarorinta na dama, wa mawadi'il wudu'i minha, da kuma gabobinta na alwala. Wannan hadisi Bukhari zai maimaita mana shi can gaba in Allah so, lamba ta 1195 da lamba ta 2204. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. wannan hadisi an samo shi daga Masruq, shi Masruq asali almajiri ne daga cikin almajiran Aisha, yace an Aisha daga Aisha uwar mu'minai, Allah ya kara wa Aisha yarda. Qalat Aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'jibuhu at-tayammum, manzo Allah yana sha'awar fara sawa da dama fitana ulihi, wajen sa takalmin shi, manzo Allah yana sha'awar ya fara sa takalmi da dama, wa tarajjulihi da wajen taje kai, in yazo taje kai yana sha'awar ya fara da bangarorin dama, ko taje gemu yana sha'awar ya fara da bangaren dama, wa tuhurihi da kuma tsarkin shi, alwala wankan janaba da makamantansu, wa fi sha'anihi kullihi, hakanan dukkan sha'anin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana sha'awa ya fara da ainihin hannun ainihin dama. Al-Imam an-Nawawi zai fassara mana wannan hadisi insha Allah daidai inda yace wa fi sha'anihi kullihi, a cikin dukkan al'amarin shi annabi yana so ya fara da ainihin dama insha Allah. Kun ji wannan hadisi, to dalilin wannan hadisi in ba ku manta ba, dama me yace, babu tayammun fil wudu'i ku wal ghusli, gashi nan kaji a wajen tsarki, tsarki shi ya hado ne wanka da alwala, to annabi yana sha'awa ya fara da dama. Allah ya taimaka. Zan dan karanta mana wasu ƴan jumloli ne kadan daga abin da Ibn Hajar ya fadi don ku ji wannan hadisi. A cikin Fathul Bari yace wa fil hadisi istihbabu al buda'a bi shikki ar-ra's al ayman fi at-tarajjuli wal ghusli wal halq, wannan hadisi yana nuna in aka zo fara taje kai a fara da bangaren dama, haka wanka, haka nan aski, in aka zo za a yi maka aski. Za ku zo ku ji akwai hadisi sahihi wanda zai zo ya kawo mana can gaba a cikin kitabul hajj, hatta aski in aka zo fara wa annabi bangaren dama yake cewa a fara. Haka ke ma in makitsiya ta zo, idan kitsin za a diba ne sai ki ce to a fara daga bangaren dama, sai ki ce saboda mu ahlus sunna ne. Ma'ana wannan ba fakharan ba, wannan ma'ana i'tizazan, izza ce. Ina fata an gane mu ahlus sunna ne. Eh, mu ba ƴan al'ada bane, mu ba ƴan bid'a bane, mu ahlus sunna ne. Ina fata an gane. Ina fata an gane. Wala yuqalu huwa min babil izalati fayabda'u fihi bil aisar, yace ba za a ce to ai tunda gusar da gashi ne kamar gusar da abu ne wanda yake bai da amfani, to kara ce to ai a fara da hannun hagu, sai yace bal huwa min babil ibada, ai ibada ce, aski ibada ce, taja kai ibada ce, wata zayyun kuma ado ne. Wa qasabata libtida'u bishikil ayman fil halaq, haka wajen aski kuma ya tabbata cewa annabi ya fara da bangaren dama, kama sayati qariban, wannan hadisin zai zo nan gaba kadan insha Allah. Wa fihi albuda'a birrijli alyumna fi at-tana'uli, haka kuma wannan yana nuna za a fara sa takalmi a fara sa dama. Wa fi izalatiha bil yusra, in za a cire kuma a cire da hagu. Wa fihi albuda'a bil yadi alyumna fil wudu'i, wannan yana nuna in za a alwala sai a fara wanke hannun dama. Wa kadar rijl, haka in za a alwala sai a fara da kafar dama, in za a fara wanke kafafuwa. An fahimta? Wa bishikil ayman fil ghusli, wajen wanka kuma a fara da bangaren dama. Sai malam yace wastudilla bihi ala istihbab as-salati am yamin al-imam, an kafa hujja da wannan hadisi akan to mustahabbi ne kenan ka samu damar liman, duk da zaka kasance a masallaci ka zama dama da liman. Dama da liman din nan baya nufin wai ka zo ka jeru ka fada da ka fada da shi, a'a, a sahu na ɗaya ne, a sahu na biyu ne kake, amma dai ka zama kana daga bangaren dama da liman. Wa fi maimanatil masjidi, kuma ya zama daga daman masallaci. Wa fil akli, haka wajen cin abinci ka fara ka ci da dama. Wa shurbi, in za ka ci bil yamini, wajen sha ka sha da dama, kaga duk irin shan biredin nan na ƴan bariki da suke yi, ana sha da dama, ana cin biredi da hagu, to don haka ƴan bariki sai a gyara. Ina fata an gane. Ko kuma kaji zaka cin abinci sai ga an kawo maka ga cokali mai yatsu, ga wata wuka, ga wata adda, duk an tattara maka abubuwa, haka zaka ci abinci jama'a. Eh, haka ne mana, hadda adda zaka sun aje maka ƴan datsa-datsa, sai ga ka cokala da nan, ka ci da hannun hagu, ka ci da hannun abin nan, kamar kare kare ne duk yake abin nan, haka jama'a, hannun dama din jama'a, in aka taba sai ka ce kai saboda mu ahlus sunna ne. Ina fata an gane kwarai da gaske. Allah ya taimaka. Malam yace wa qad awradahu al-musannif fi hadhihi al-mawadhi' kullaha, wannan hadisi sai da malam Bukhari ya kawo shi a duk waɗannan wuraren gaba daya, ci da dama, sha da dama,
sannan a masallaci ka bada ƙarfi ɓangaren dama. To annan ne sai mun je babin sahu, daga ina ne ya kamata kenan a faro sahu? Daga dama da liman, daga kuma dama da masallaci. To amma in ya zama ku uku ne za ku yi sallah, shi ɗaya zai zama liman, ku biyu fa, to anan sai ku saka shi a tsakiya. Amma kun kai adadin da za ku cika sahu, to sai a faro daga dama. To amma abin da yake faruwa, kun zo za ku fara sallah ku uku, waɗannan guda biyu suna tsakiya. Yanzu sanda wani ya zo zai zama mamu na uku, ina ya kamata ya kasance a ƙarƙashin wannan bayani? Dama. In wancan ya zo shi ma dama, in wancan ya zo shi ma dama, har ta cika, sannan sai a zo a cike hagu. Matsala ce mai sauƙin a gane, ina fata an gane. Sai yake cewa qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi yace qa'idatu shar'i, qa'idar shari'ar musulunci ita ce al-mustamirra, wadda take tabbatacciya, istihbabul buda'a bil yamin fi kulli ma kana min babi takrimi wat tazayyun. Duk abin da ya zama mas'ala ce ta girma, ta mutunci da ado, to ana so a fara da dama. Wa ma kana bibiddiha, duk abin da ya zo kuma abu ne na ƙazanta ko makamantan haka, to shi kuma a yi da hagu. Istihibba fihi at-tayasur, shi kuma sai a fara shi da ainihin hagu. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Kun ji dan wannan ta'aliƙin da neman, Allah ya taimaka. Na'am. To ɗaura agogo kuma wani abu ne a hannun dama, wannan wani abu ne daban, sai mun zo kan shi tukunin insha Allah. Insha Allah. Na'am. Imam al-Bukhari ya ce babul timasil wudu'i idha hanatis salatu, babin da ke bayani akan neman ruwan alwala idan lokacin sallah ya karato, idan lokacin sallah ya taho sai a nemi ruwan alwala. Me ya dalili akan haka? Sai ya ce wa qalat Aisha, Aisha ta ce hadaratis subhu, sallah asuba ta halarto, faltumisal ma'u, sai aka nemi ruwa, falam yujad, ba a same shi ba, fanazalat tayammumu, sai ayat tayammuma ta sauka. Wannan wani dogon hadisi ne, Bukhari zai kawo mana shi a can gaba, lamba hadisi ta 327, a inda za ku ji Aisha za ta yi bayani akan wannan. Amma yanzu Bukhari abin da yake so ya nuna, lokacin da sallah ta halarto lokacin ne ya wajaba a tattali ruwa. Yanzu ba za a ce yanzu ƙarfe 8 na dare a ce to ina ruwan sallar ka na asuba, a'a, lokacin in ya taho to sai ka nemi ruwan. To dalilin kenan. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضؤوا من عند آخرهم صلى الله عليه وسلم. Anas dan Malik yake bada labari. Kaga wannan hadisi, wanda ya ruwaito wannan hadisin daga wurin Anas, wato dan kanin Anas ne, shine Abdullah dan Abu Talha. Wannan din nan da Ummu Talha, ai Ummu Sulaimin ta haife shi, wadda ta yi naƙuda, doguwar naƙuda, har manzo Allah ya yi wasiyar, to in ta samu ciki, in za ta haife, in ta haihu a kawo dan, manzo Allah zai mishi hudu, ba kaza 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 kaza, dan gidan Abu Talha na biyu, wanda bayan ta haifi na farko ya rasu, sai ta zo ta haifi wannan na biyu. To na biyu ne annabi ya sa mishi Abdullahi. To wannan hadisin dan shi Ishaq shine ya ruwaito, ma'ana dan kanin Anas kenan, kanin Anas wanda suke uwa ɗaya uba kowa da nashi. To shine ya ruwaito daga ainihin Anas, wato shi Ishaq dan Abi Talha ya ruwaito hadisin daga kawun shi kenan. Ko kun fahimta? Daga kawun shi kenan, Anas dan Malik. Annahu qala, daga ayyace lallai ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hanat salatul asri, naga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da sallar asar ta karatu, wato ta taho, faltamasa an-nasu al-wudu'a falam yajiduhu, mutane suka nemi ruwan alwala, alwadu, ruwan alwala, suka nemi ruwan alwala, falam yajiduhu, ba su samu ba. Fa uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi wudu'in, sai aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwa na alwala. To mutane ne masu dimbin yawa, kuma an zo da ruwan alwala na mutum guda. Fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi zalika al-ina'i yadahu, sai manzon Allah ya dauki hannun shi sai ya saka a cikin wannan ainihin wato ruwa na alwala. Wa amara an-nasa an yatawadda'u minhu, sai annabi ya ce wa mutane to shikenan sai ta diba suna alwala. Ruwa ne aka kawo shi a cikin makai haka, ko kwatanniya ko bahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan alwalan mutum guda ne, sai ya sa yatsun shi a ciki haka, ya sa hannun shi, da ya sa hannun shi a ciki sai ya ce wa mutane to ku zo ku yi ta diba. Mutane suna kandamar ruwa, zaka ji ruwa na bubbugowa daga tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana diban ruwa, ruwa na bubbugowa, hatta tawadda'u min indi akhirihim, har na ƙarshen su sai da ya alwala wannan ruwa na bubbugowa. Wannan hadisi yana daga cikin hadisan mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To irin haka ya faru ga annabi, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, zamu zo duk zamu karanta waɗannan hadisai insha Allah. Dalilin kawo wannan hadisi shine me da yace faltamasan nasu alwudu'a falam yajiduhu, sai da lokacin sallah sai sannan suka nemi ruwa, ko to haka abin yake. Inna ma kawai khadamatul masjid, masu hidiman masallaci, wannan hukuncin ya sha bamban da su. In ya zama masallaci an dauke ka aiki, kai zaka tattalu ruwa, kai zaka tattalu gwanagwanan alwala, to kai zaka zo ka tattalawa musulmi ruwan da wuri. Amma abin da ake magana shine su al'umma haƙi ne akan su, dole ya zama misali nan da awa 5 za a yi sallah asuba, ko nan da awa 10 a ce ka tattalu ruwa, a'a, sai in lokacin yayi. Amma in kai an dauke ka aikin masallaci kaza, to kai zaka tafi wa tabor ka biya kudin ruwa, kai zaka je ka dauko mai gyaran kan famfo ya gyara kaza, kai ne zaka kunna generator ka tashi inji ya daga ruwa, kai kaza, ma'ana kai zaka yi wannan aikin ka ne aka dauke ka. To kai ba zaka ce sai sanda aka zo ba ai sallah, sannan zaka tafi wa tabor, sannan zaka tafi kaza ba. Ina fata an gane. Babul ma'il ladhi yughsalu bihi sha'arul insani, babin da ke bayani akan hukuncin ruwan da ake wanke gashin mutum da shi. Ina ma'ana wannan matsala, kana wankan janaba sai ka wanke kanka, ka wanke gashin, ta nake ruwan nan da kake wanke gashi yana tsalla yana komawa cikin ruwan kuma da zaka ci gaba da wanka da shi. To tambayar ita ce, idan ruwa ya taba gashin musulmi, wannan ruwan da yake zuba najasa ne ko kuwa? Ko kun fahimta? Shine hukumul babul ma'il ladhi yughsalu bihi sha'arul insani, gashin da wato ruwan da ake wanke gashin mutum da shi. Anan aka ce mutum, ba ma lalle musulmi ba, mutum. Ina hukunci? To sai Imam al-Bukhari ya fara share fage da wasu asarai da makamantansu daga cikin ainihin wato tabi'ai da makamantansu, yace wa kana ata'un, malan ata'u babban malami ne na fiqhu cikin tabi'ai, ya kasance la yara bihi ba'asan, yana ganin duk ruwan da aka wanke gashin mutum da shi dan ya zuba ya koma cikin ruwan wankan janaba ko haila, babu komai. Amma nan ba ana maganar ruwan kumfa ba fa, jama'a ku kiyaye, wankan janaba kake ko wankan haila kike ko makamantan haka, ruwa ne mai tsarki, mai tsarkakewa, ka diba ka zuba a kanka, kana cudawa kuma ruwan yana dawowa yana tsalla cikin bokitinka, ko ba haka ke faruwa ba? To malam Atau yace babu laifi haka in ta faru. Sai yace an yuttakhadha minha al-khuyuta, babu laifi al-khuyutu wal-hibal, kaji kuma wani hukunci, babu laifi wannan irin gashi na mutum, amma yadda shi ya zama zare ko igiyoyi. Asali in ka koma za mu ji takhrijin wannan, ya zo a cikin littafin al-Imam al-Faqihi mai suna Akhbaru Makka. Asalin yadda matsalar ta faru, Amina, wurin aikin hajji inda ake aski ranar sallah, zaka je ka ga gashi an tara shi dam. Wannan gashin za a iya zuwa wata masana'anta a sissike shi a maida shi zare, za a iya zuwa a maida shi igiyoyi. Ina laifi akan haka? Shine malam Afa'u yake cewa babu laifi an yuttakhadha min hal khuyutu, amma yadda wannan gashi na mutane ya zama zare wal hibal, da igiyoyi, ko kuma aje a kai shi wani kamfani na katifa ta sissike shi sai ta maida shi katifa a rinka kwanciya a kai, babu laifi. ko a je a sissike shi a yi dadduma a zo a shimfiɗa a masallaci a rinka sallah ko a yi ɗan dadduma ƙarama wadda liman yake tsaya babu laifi. Dalili saboda ba najasa bane. To idan ba najasa bane sai ka dawo ka fahimci fiqhun Bukhari tunda shi gashin ba najasa bane. Ruwan da ya zo ya cuɗi da gashin ya koma ya tsalle shi ruwan ya zama najasa? Bai zama najasa ba, gaji fiqhun shi. Wasu urul kilabi, sannan kuma sai Imam Bukhari yake cewa haka kuma wannan babi zai yi magana dangane da ragowar ruwan da kare ya sha. Kare ne ya sha ruwa ya rage ko kare ya cituwo ya rage, ina hukuncin shi wannan ruwa? Wa mamarri hafil masjidi, da kuma wurin da karnuka suke wucewa a cikin masallaci. A ce kare ne sai ya taho daga waccan kofa sai ya shigo sai zo sai ya tsallaka sai ya fita ta waccan kofa. To ina hukuncin wannan wurin da kare ya taka daga can ya taka can sai zama sahu ne na sallah? In ka zo za ka yi sallah sai ka wanke wurin ko kuwa yaya? Ko kun fahimta jama'a? Sai yake cewa wa qala az-Zuhri, shi babin zai amsa mana tambayoyin fa. Wa qala az-Zuhri, sai al-Imam az-Zuhri yace idza walaga fi ina'in, idan kare ya lashi ruwa dake cikin wata ƙwarya, laysa lahu wudu'un ghayruhu, sai ya zama musulmi ba shi da wani ruwa in ba wannan ruwan da kare ya lasa ba, to ya zai yi? Sai Zuhri yace ya tawaddau bihi, sai ya alwala da wannan ruwan. Ruwanka kenan ka ajiye sai kare ya zo ya lasa, ka rasa idda za ka samu wani ruwa, ya za ka yi kenan? Sai ka yi alwala da wannan. Haka Malam Zuhri yace. Wannan fatawa ta Malam Zuhri, al-Imam al-Walid ibn Muslim shi ya fitar da ita da isnadi sahihi a cikin littafin shi al-Musannaf. Wa qala Sufyanu, to sai Sufyanu shi malami ne na fiqh shi kuma, yayin da ya ji wannan fatawa sai ya ce hadhal fiqh bi ainihi, wannan ita ce asalin kyakkyawar fahimta ta addini. Wato ya yaba wa waccan maganar ta Zuhri, yace ai asali wannan ce ma fiqh. Sai ya ce yaqulu Allahu ta'ala, saboda Allah madaukakin sarki yana cewa falam tajidu ma'an, in ba ku samu ruwa ba fatayammamu, sai ku yi taimama. Sai ya ce wa hadha ma'un, to ai wannan ruwa ne. Wannan ruwa ne, don haka yanzu shi yana kare fatawar Zuhri ne. Inda dai Allah ya ce in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama, to wannan da kare ya lasa me za ka ce mai? Ruwa. Sai yake cewa to wannan ruwa ne, shikenan kai yanzu baka hukuncin taimama. Amma Imam al-Bukhari sai yace wa fin nafsi minhu shay'un, ni kuma raina yana jin wani abu game da wannan fatawar. To kai kuma me ce taka Malam Bukhari? Sai Malam Bukhari shi ko yace ya tawabba'u bihi, yayi alwala da wannan ruwan, wa yatayammamu, sannan yazo ya buga taimama. To har yanzu akwai matsala a cikin duk fatawoyin nasu gaba daya, tun daga ta farkon da ta biyun da ta uku. Matsalar da ke cikin ta farkon ita ce za ka zo ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya lashi ruwa a wanke wannan ƙwaryar so bakwai. Riwaya sahihiya cikin Sahihu Muslim tace sai a zubar da shi ruwan da karen ya lasa. Me yasa za a zubar da shi? Dan kare ya lasa kenan ya bata ruwan. To a ƙarƙashin wannan yanzu wannan ruwan ba shi cikin hukuncin ruwan alwala, ba ruwa ne mai tsarki ba, sunan shi ma'un najis. Kaga daga nan waccan fatawar ta samu matsala. To amma shi Sufyanu Sauri da yazo zai gyara ainihin fatawar, sai yake cewa to yani da yazo zai gyara fatawar sai yake cewa ai wannan kuma haƙiƙanin fahimta ce mai kyau. Me yasa ya faɗi haka? Sai yace saboda Allah ya ce in ba ku samu ruwa ba. To yanzu wannan ruwa ne ko ba ruwa ba? Ruwa ne, amma kuma a fiqh wannan ba ruwa bane, sunan shi ma'u najis, ruwan najasa. Shi ko ruwan da Allah yake cewa in ba ku same shi ba yana nufin ruwa mai tsarki. To kun ji, dan haka fatawar farko tana da matsala. To wannan matsalar da take da ita, to yaba mata kuma ma matsala ne. Ko kun fahimta? To shi kuma Bukhari da yazo zai gyara
sai ce shi fatoyin gaba daya ba su yi mishi ba, to ya za a yi? Sai ce sai a yi ainihin alwala da ruwan. Idan aka yi alwala da ruwan sai a yi me? To yaya ne abin nan kuma? In aka yi alwala da ruwan yace sannan kuma sai a zo a yi taimama. To tambayar da za a yi wa Bukhari ita ce, idan ka ce waccan fatawar ba ta yi maka ba saboda shi ruwan najasa ne, amma sai ka ce a zo a yi alwalar, in aka yi alwalar an yi alwala da me kenan da najasa, to wannan taimama za ta tsarkake waccan najasar? Kaga ita ma fatawar ta Bukhari akwai matsala. Ina fata an gane. Fatawa guda ɗaya wadda ba ta da matsala ita ce wannan ruwa bai halatta a yi ibada da shi ba, sai a zubar da shi. Haka lafazin hadisi ya ce falyuriqhu, ya zubar da shi. Karanta lafazin shi yana cikin bulugul maram. Falyuriqhu, ya zubar da ruwan. Me yasa za a zubar da ruwan? Saboda kare ya lashi ruwan, lasar da yayi ya najasar da shi. To zubar da shi da aka ce za a yi saboda najasa ne, to yanzu ya zama babu ruwa kenan. Sai me kenan? Sai taimama. Don haka taimama ce kawai mafita a nan. Aisha fa na tumɓuko muku riwayar, in ba ku manta ba, na ce ku duba sahihu Muslim. A cikin lafazin riwayar sahihu Muslim sai da annabi ya ce falyuriqhu, shi ruwan, yo ruwan da ka wanke riga ka kan, ko ba a ce ka zubar ba, ai dole za ka zubar. Ruwan da ake cewa a zubar shi ne ruwan da karen ya lasa ya rage, a zubar da shi. Kar ka san sau da dama an ce to ka wanke sau bakwai, wani zai yi tunanin to bari in fara wankewa da ragowar da karen ya bari, to me kai kenan? Jifan gafiyar baidu kenan. Karen ya lashi ruwa mai kyau ya maida shi najasa. An ce ka wanke bokitin, kuma ka fara wanke bokitin da najasar da sasa ita za a wanke bokitin. Shi yasa falyuriqhu, ku karanta subulus salam sharhin bulugul maram, sai da ya fitar da mas'ala. Ruwan zubarwa ake, to me dalilin zubarwa? Saboda najasa ne. To kaga ba za a alwala da shi ba. Dan haka malaman fiqh suka ce ruwa nau'i uku ne. Akwai ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanda ake ibada da shi, shi ne suke kira tahirun mutahhir. Shi yana da tsarki ga shi kanshi, kuma yana tsarkake wani ta alwala ko wanka. Akwai kuma ruwa tahir ghairu mutahhir, shi ruwan mai tsarki ne ga kanshi amma bai tsarkake wani a wajen ibada, kamar ruwan da sabulu ya shiga, ko omo ya shiga, ko gari ya shiga. Wannan ruwan za a iya yin wanki da shi, za a iya wanke-wanke da shi, za a iya sanwa da shi, za a iya mu'amaloli, amma ba za a yi ibada ba. Sannan akwai ma'u najis, shi ne ruwan da najasa ta shiga cikin shi ta galaba a kan shi. Ku kiyaye, sai in ta galaba. In ba ta galaba ba, ruwa ne mai yawa, najasar da ta zuba cikin shi ƴar kaɗan ce ta ɓata, to babu laifi, an yi sassauci. Ko kun gane wannan da kyau jama'a? To yanzu abin da ake cewa shi wannan ruwa da kare ya lasa, a wani babi za a sa shi? Za a sa shi a ma'u najis. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Kun ga jama'a abin da yasa muke ce muku kenan karatun al-fiqhul muqaran, wanda muka fara na nailul awtar, fa'idar shi kenan. In baka karanta fiqhul muqaran ba, irin waɗannan maganganun ba za ka gano daidan su ba balle kuskuren su. Sai dai in ka zo suka ruɗa ka, sai ka ce duk wanda aka dauka yayi, kuma duk maganganun karo suke da juna. Amma in ka karanta al-fiqhul muqaran, irin haka din nan za ta iya faruwa. Sai a kawo maganganun biyar, sai ka ce duk ba daidai bane, kuma sai ka kawo wanda take daidai, saboda da dalili ake magana. Duk waɗanda suka zo karatun da muka yi makon da ya wuce na nailul awtar, ai sun fara jin yadda Shaukani yake cewa, yace zai kawo magana ya dasa ta ya daure ta da dalilai, ko da magana ta saba ra'ayoyin mafiyancin malamai, yace ba abin da ya shafe shi, ba hujja ake magana. Jama'a, ku je ku ga majalisul ilmi, in ane a Jidda ko a Makka ko a Madina ko a Riyadh ko a ƙasar Masar, ku je ku ga yadda majalis ake kulla majalisin ilmi, kaga an zubo maganganu kamar guda goma, kowace a kawo dalilanta, sannan sai a zo a fara warware su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Al-fiqhul muqaran kenan. Akwai malaminmu Muhammad al-Amin al-Shankifi, duk ranar Alhamis a Jidda ana karatun sunan Tirmidhi. Za ka yi mamakin Allah, in ka je ka ji hadisi ɗaya ne za a zauna a fara farfashe matsalolin shi.
kowanne ana kawo mazahibul ulama da dalilansu ana tattauna, shi ake kira al-fiqhul muqaran. Shi ne fiqhu ne wanda in aka tashi za a kawo hadisi, shi hadisin kawai za a kawo shi ne dan ya tado da matsala ko ya inganta ko bai inganta ba. Ka'idar fiqhul muqaran kenan, so ake shi hadisin ya taso da matsala. In ya taso da matsala to so ake yi a gano a ƙarƙashin wannan matsalar me Imam Malik ya ce, me dalilin shi, ina ingancin dalilin, ina dacewar dalili game da matsalar. Me Shafi'i ya ce, me dalilin shi, me ingancin dalilin, me dacewar dalilin. Ahmad ibn Hanbal me yace, Sufyan as-Sawri me yace, Abu Hanifa me yace, kowa sai an ba an yi haka. Sannan sai kuma a ce al-muwazanatu wat tarjih, sai a ce za a gwada ƙarfin dalilansu sannan a karkata ga abin da yake daidai. Wannan shi ake kira al-fiqhul muqaran jama'a. Wahidu Abdussalam Bali mai littafin As-Sarmul Battar professor ne akan haka, Yusuf al-Qardawi professor ne akan haka. Ma'ana wani fage ne wanda bayan kai karatun fiqhu sai a ce to in kana son ka kware da al-fiqhul muqaran. Kuma wannan abin ba yanzu aka fara shi ba, dan kanku dauka wani abu ne na ɗan zamani. Littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ta Ibn Rushd akan haka ya rubuta ta. Littafin Qawadinul Fiqhiyya ta al-Imam Ibn Juzayyin akan haka ya rubuta ta. Amma wannan karatu ne ba irin karatu ne da ake wa dalibai masu neman yadda za su koyi alwala ba. Dalibai ne waɗanda suke neman su dahu da ilimi su san dalilan malamai. To amma in kai karatun al-fiqhul muqaran irin wannan kuma, duk wata makaranta in aka jefa ka a duniya sai ka fahimci ina aka dosa. Amma abin yana buƙatar haƙuri ne, saboda maganganu ne za a kawo akan matsala, maganganu guda biyar. Maganganun ka je ka nemo waɗanda suka yi su da dalilansu, da ingancin dalilin, sannan da dacewar dalilin. Kaga anan abu na farko yana buƙatar ka tara kayan aiki. Imam Maliku ya ce in an zo ɗaga hannu a sallah haka za a yi, ma'ana yatsun za su ainihin miƙe zara-zara sannan su fuskanci al-qibla. To me yasa Imam Malik ya faɗi haka? Sai a ce ga hadisi. Hadisin ya inganta, ya inganta. Hadisin ma'anar da yake magana kenan ko ku hadisin yayi gabas ne Malik yayi yamma? Sai ka gano wannan. Dan haka kaga na farko za ka yi amfani da ilimin hadisi. Ilimin hadisi shi zai taimake ka wajen iya bibiyar dalilai. Sannan sai me? Sai kuma ilimin usulul fiqh wajen gano wannan dalilin da ya hujja da shi maganar ta dace ko bata dace ba. Domin wani hadisin za ga an ɗauko shi ana hujja da shi akan wani abu, shi kuma hadisin wani abu daban yake magana. Ya zo cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da Allah da ranar lahira kai ya sake ya shayar da gonar wani, in har kana da imani kaka zuba gonar wani ruwa ta sha, sai ka ji kanka ya to yaya kuma musulunci yana kira zuwa ga ukhuwa, yan uwantaka yaya za a faɗi haka? Sai a ce ma'anar shi shine kar ka sake ka aurin mace tana da ciki ko kuma ka sai baiwa tana da ciki kuma ka je ka ci gaba da saduwa da ita. In ka sai baiwa tana da ciki sai ka bari sai ta haife sannan sai ka ci gaba da saduwa da ita. In ka je bazawara ce tana da ciki sai ka bari ba za ka aure ta ba har sai ta haife an daura aure. Sannan shine hadisin sai kinaya da shayar da gona. Saboda me? Saboda can ya ce nisa'ukum harsun lakum, nan ma sai ta'abiri da hars. Yanzu kaga ƙarshen ta sai ka je kana cewa to jama'an musulmi manzon Allah ya ce duk wanda dai Allah da ran lahira kai shayar da gona wani. Abinda hadisin yake cewa daban da abinda kake kafa hujja da shi. Kamar masu cewa fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna, to wani hadisi kuma za a yarda da shi bayan Allah da ayoyin Allah? Sai ce ai aya ba hadisi take magana hadisai irin waɗannan ba. Kaga nan duk sai an nuna maka. To dan haka shi fiqhul muqaran jama'a, dan haka ko ga ajin na nailul awtar din ba aji ne aka bude shi kowa na iya zuwa ba, saboda wani sai kife. Ina fata an gane. In dai ka zo ka ji Buhari ka ji Falalatu sai ka ce sai mako mai zuwa ku. Allah ya taimake mu. To jama'a kun ji wannan. To bayan da Imam al-Bukhari ya shimfida da waɗannan, wannan asarin, wannan fatawar da shi Sufyan as-Sawri ya ba waccan, ita ma wancan malamin ya fitar da ita al-Imam Walid ابن مسلم اتكين لتافن شاء المصنف دا الامام ابن عبد البر دا اسنادي صحيحي اتكين جامع العلوم والحكم. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. مالم محمد دان سيرين دان وان حفصة دنچان قال يتي قلت لعبيدة ناتي وعبيدة عبيدة بن شماتا بيئيني معنى كما أبوكي دا أبوكيني سينتي مشي عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم منا دا غاشن النبي صلى الله عليه وسلم أولم واتو غاشن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنا نندشي أصبناه من قبل أنس تهني أنس مكساميش أنس نمالي أو من قبل أهل أنس كوكما تهنير متانا جدان أنس فقال سيشي أينهن عبيدة يتي لأن تكون عندي شعرة منه نيكو أنسام سيلي أين غاش منزان الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها يا في أنسام الدنيا دا أبندك يتي كنت أتي نازمانيني ميكوتن دنيا كومي ملكن دنيا sili daya na gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje aikin haji jama'a da aka zo za a yi mai aski sai jama'a suka taru da suka taru ana askewa sai manzon Allah ya danko sai miƙa wannan ya danko ya miƙa wannan saboda gashin manzon Allah albarka ne ana tabarruki da shi in kanka na ciwon aka goga maka shikenan yafi duk wani panadol da duk wani codeine na ƙarya wannan guarantee ne gashin manzon Allah ne sai a goga wa mutum a hannu yana ciwo menene sai a goga maka je ka alamar ya kare na fata an gane kaga wannan babban pharmacy ne aka kafa chemist ne babban wannan na fata an gane to mecece alakar wannan hadisi da wancan shine sha'arul insani me suke yi da wannan gashin aka ce suna tabarruki da shi ko kuma suna yin magunguna da shi har jikawa su ne suna sha ashe kenan gashin ba najasa bace to ruwan da gashin ya taba ma ba najasa bace sai suka tado da matsala anan suka ce to ai wannan gashin manzon Allah ne ba za ku hada shi da sauran gasu suka ba dan haka wannan gashin khususiya yake da ita aka ce baka da awar khususiya ga annabi sai kana da nassi tunda babu nassi anan gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lallai ba najasa bane to haka duk gashin dan adam ba najasa bane sai in har najasa ce ta taba shi daga waje amma shi asalin gashin ba najasa bane ina fata an gane qala haddathana muhammad ibn abdurrahim qala akhbarana sa'id ibn sulaymana qala haddathana abbad an ibn aun an ibn sirina an anas anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama lamma halaqa ra'sa kana abu talha awwala man akhadha min sha'rihi muhammad dan sirina yace ya karbo daga anas Anas yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma halaqa ra'sahu yayin da ya aske kanshi a lokacin aikin haji kenan kana Abu Talhata Anas yace Abu Talha wato mijin mahaifiyata Ummu Sulaimin shine awwala man akhadha min sha'rihi shine farkon wanda ya fara karban gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wannan yana tabbata mana da cewa sun karbi gashin ne don gashin ai ba najasa bace qala haddathana Abdullah ibn Yusufa عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أبو هريرة يقول لله من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كري يلا شروع أتكين قوانو كو قريا كو بوكت إيدك أتكين كو فليغسله شيم تمن يوانك ونو قريا رسو بقوي to shine aka ce ulahunna bitturab a cikin riwaya muslim na farkon za a fara da kasa ne to a cikin riwaya ta muslim sai aka ce falyuriqhu ya zubar da wannan ruwan sannan ya wanke so bakwai din to wannan dalili ne akan me kuma dalili ne akan cewa ruwan da kare ya ainihin lasa menene kenan najasa ne qala haddathana ishaqu akhbarana abdussamadi حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفة فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة
kaji wani hadisi daga malamsa Abi Saleh shi ko daga malamin shi Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Annabi yace anna rajulan ra'a kalban lallai wani mutun ya ga wani kare to akwai inda zamu zo mu tattauna wannan hadisi shin wani mutun ne ko wata mace ce ina fata an gane wani mutun ya ga ainihin wani kare ya akulu sara yana cin kasa min al-atash saboda ainihin kishi asara galibin an zo tantance bambancin at-turab da asara asara ita ce kasar da ke karkashin kasar da kake takawa wato wadda take da dan danshi danshi kasar da take da dan laima laima ita ce asara ina fata an gane kuma ta hata asara ko fa akhadha ar-rajulu khuffahu da mutumin ya ga wannan kare ainihin wato yana ainihin cin kasa saboda kishi sai mutumin ya ainihin cire takalmin shi khuffin shi faja'ala yaghrifu lahu bihi sai ya rinka korfo mishi ruwa da wannan takalmi hatta arwahu har sai da ainihin ya shayar da shi ya kosar da shi fashakara Allahu lahu sai Allah ya gode wa mutumin fa adkhalahu aljannata kuma ya saka shi aljanna to anan kuma Bukhari ya sake wata hujja ne kuma ita ce me takalmin nan da mutumin nan ya rinka dibo ruwa yana sawa a bakin karan nan ko kuma karan yana sa bakin shi a cikin takalmin yana rasar ruwa san da karan ya gama koshi mutumin ne ya dauki kafar shi ya saka a cikin takalmin da najasa karan kenan Imam al-Bukhari yana son ya kasa maka kolin mazhabobin malamai ne game da bakin kare najasa ne ko ba najasa bane wancan hadisin Abu Huraira yana tabbatar mana najasa ne wannan hadisin Abu Huraira kuma a zahiri kamar yana nuna me yana nuna kamar ba najasa bane dan haka da wasu suka tashi ba da an zaza suka ce to ai wannan mutumin cikin mutanen da ne shari'ar shar'u man qabla na ce shari'ar waɗanda ke kafin mu ce Ibn Hajar sai ya ce a shari'ar waɗanda ke kafin mu Annabi ya bada labarin ta in ba ya soke ta ba to mu ma wajibi ce mu bi ta wannan mas'ala ce mai girma a cikin ilimin usulul fiqh shar'u man qabla na musamman Imam Malik ya dauki wannan mas'ala ya tattauna ta sosai daga cikin mas'alolin shi na usulul fiqh guda 17 ko makamantan haka a takaice bari ka ji yadda za a yi handling wannan matsalar hadisin farko na Abu Huraira yanke yana nuna babu shakka game da cewa ruwan da kare ya lasa ruwan najasa ne amma wannan hadisin shi ba nassi bane akan matsalar dan haka ba za a dauki wannan hadisin ai karo da shi da wancan ba abin da ake nufi da ba nassi bane shi wannan sai ka wasa kwakwalwarka sannan za ka iya tsinkayo waccan magana ta cewa takalmi ne mutum ya cire ya kwarfo ruwa ya zo ya ba kare ya sha ko kuma kare ya lasa sannan daga ƙarshe ya zubar da ruwa ya kawo takalmin ya sa wannan ba nassi ce akan matsalar ba kamar yadda hadisin Abu Huraira mai cewa a zubar da ruwan yake nassi ne dan haka wannan hadisin bai isa yayi karo da wancan hadisin ba kenan waɗanda suka ɗauki wannan hadisin na biyu a matsayin hujja cewa bakin kare da ruwan da kare ya rage ba najasa bane an rinjayar da hujjarsu da wancan nassin hadisin ina fatan ku fahimci me ake kira nassi a cikin ilimi nassi a cikin ilimi ba wai aya ba ko hadisi yadda duk maganar da kai ka jawo aya sai a ce nafsi ya ja a'a abinda ake kira nassi shine hujjar da zaka kawo karara wanda za ta goyi bayan maganar ka shi ake kira nassi a ilimi amma abinda mutane suka dauka nassi shine duk wata aya nassi ce a'a nassi ce akan kaza eh to sai a ga tayi magana akan kaza din misali Allah daya ne sai ka ce saboda Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid yanzu wannan nassi ce in ka ce Allah daya ne tak me yasa sai ka ce qul huwallahu ahad to wannan din nassi ne amma in ka ce Allah daya ne aka ce me dalili ka ce Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna to a wurin bahaushe sai ce eh ya kawo nafsi a'a nafsi shi ne ka yi magana sai ka kawo aya ko hadisi wanda za ta goyi bayan magana karara saboda haka wancan hadisin ya fi bayyana akan wannan matsalar da ake fiye da wannan tare da cewa wannan hadisin na biyu shine ra'ayin da Bukhari ya fi karkata gare shi. Bukhari ya fi karkata akan cewa duk waɗannan maganganun da ake yi to bakin kare da ruwan da karen ya shayi rage, Bukhari ya fi karkata akan cewa ba najasa bane. Amma mazhabi ne marjuhi, mazhabi ne wanda yake ba shine mai karfi ba. Kakkarfan mazhabi daga ciki shine dukkan karen da ya sa baki a ruwa ya sha to wannan ruwan ya lalace. To me yasa ya lalace? Ba za a yi ibada da shi ba saboda najasa ne. Kamar yaya? Ana nan sai a jefar da shi. Ban gane ba. Soyayyen nama ne sai kare sai ya zo ya ci. Wanda ya ɗauka ya cin shi ya lalata, amma sauran fa ba za ka ce ya lalata ba. Amma yanzu abinda za ka buga misali, mahauci ne ya aje nama a kan gadon naman shi, sai kare sai ya zo ya fizgi wani nama mai girma, sai ya je sai ya ci, sai aka kama shi sai aka karɓa sauran. Sauran nan najasa ne ko ba najasa ba? Ba najasa ba ne. Za a reɗe iya idda bakin shi ya sauka ne kawai sai a zubar da shi. Dalili shi ne, duk wanda ya karanta chemistry ya san cewa nama baya conducting. Matsalar chemistry ce ruwa kuwa da liquid yana conduction. Solid ne. Bari mu faɗi da Hausa don dangin mu Hausa da iyayenmu na gargajiya a gane. An shiga chemistry ne, wato ku duba ruwa yana aikin da wayar wuta take yi. Don haka in ruwa ya zuba a nan aka aje wayar wuta a can kuma laimar ta kai haccan kana taka nan sai ka ji tayi shokin ɗinka. To wato ruwa magana ɗisu ne kamar yadda waya take magana ɗisu. Ko? To nama ba magana ɗisu ba ne. Shi ne wato idan karen ya sha ruwa a bokiti, wannan ruwan da ya sha na sama ɗin zai koma ƙasa su cuɗe da junansu. Amma kaga san da ya ci ɓangaren nama nan, wannan ainihin bakin nashi yawun nashi iyanan zai tsaya ba zai kai nan ba. Don haka nan ɗin ba najasa ba ne, amma iyanan da ya sa bakin shi fa najasa ce. Amma inda ruwa ne ya sha wannan ɓangaren fa to duk sauran ruwan ma ya gurɓace. Yawa babu jini, ba jini ke yawo ba haka, nama ne guda. Matsala ce wannan, ta fi kama da chemistry. Na'am. Aha, to kaga wannan da yake mahauci ne ya jawo kansu. Wai mahauta ne sun zo sun saka nama a ruwa. Da kare ya zo sai ya lashi ruwan. Akwai irin wannan matsala za mu same ta irinta. Ita ce idan ɓera ya fada cikin mai narkakke, sai a cire ɓeran a yar kuma a yar da a zubar da wannan mai, ko da drum nawa ne. Abin da ya kare jalin Ibn Sirina kenan, malamin Imam Malik dila ne na manja a Madina, sai ya je siyo duro-duro na manja. Dila ne babban ɗan kasuwa, kuma ya yi wa ɗalibai fatawa cewa idan ɓera aka same shi a cikin narkakken mai to sai a zubar. Ya gama yin wannan fatawa kuma sai aka zo aka samu an buɗe wannan duro na mai, sai aka ga ɓeraye a ciki, ya ce a zubar. Aka buɗe wannan ma haka, duka drum ɗin sai ya zama jalin shi ya zubar. Shi ya fatawa dam. Malamin Imam Malik Ibn Sirina ɗin. Ina fatan kun gane. To yanzu tambayar ita ce nama ne mahauci ya ɗauka ya sa a cikin duro a ruwa, da kare ya zo sai ya sha wannan ruwan. Yanzu tambayar ka sake dawowa za ta amsa kanta, ruwan nan ya gurɓace ko bai gurɓace ba? To gurɓataccen ruwa ne ke ɗauke da nama, naman ma ya gurɓace. Ina za a reɗe naman ya sha ruwa ya ƙoshi, ya sha ruwan najasa. Ina fata an gane. To wa qala Ahmad ibn Shabib haddathana Abi an Yunus an ibn Shihab qala. To in ka ji Imam al-Bukhari ya ce wa qala, kuma wannan da ya faɗi ya ce wa qala din ya zama malamin shi ne, to malamai suka ce bincike ya nuna ba a makaranta ne wurin daukan karatu aka bashi wannan karatun ba, ko wata munasaba ce ta kama shi da malam yana magana sai malam ya faɗi hadisin, in yazo zai hujja da hadisin sai ce wa qala yace haddathana abi an yunus an ibn shihab qala haddathani hamza ibn abdullah an abihi qala hamza dan abdullah ya bada labari cewa daga ainihin abdullah a zahiri yana nufin abdullah dan wa abdullah dan mas'udin ko to amma abdullah dan umar yake nufi anan abdullah dan umar qala yace kanatil kilabu tabulu abdullah dan aban umar yace karnuka sun kasance suna fitsari wato sai su yi fitsari a wajen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wato kubilu wato dubiru su rinka shiga da fita fil masjidi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah kuma ake haka falam yakunu yarushuna shay'an min zalika sahabbai ba sa yayyafa ruwa akan wannan wurare da karnukan suka yi ta kai da komowa karan yayi fitsari a wajen masallaci ba a ciki ba kun san ko yayi fitsari da wahala kafa shi bata jangwala fitsarin nan ba kuma ya taku ya shigo masallaci ya fita kuma in aka zo sai sahabbai sai su zo sai su hada sahu su sallah akai to yanzu wannan hadisin kuma yana so ya nuna kenan fitsarin kare ba najasa bane ko kun fahimta to me mafita da farko tukuna duk wata dabba da ake cin namanta to da fitsarinta da kashinta da yawunta ba najasa bane amma duk wata dabba da ba a cin namanta ko kuma fitsarinta da kashinta suna zama najasa kenan a karkashin wannan ka'idar kare fitsarin shi najasa ne wannan ita ce magana da tafi to kenan yanzu yayi fitsari a waje ya cokalo kafar shi kuma ya shigo masallaci ya dawo ya fita ya ta kai da komawa kuma an zo an yi sallah a wurin Ibn Hajar duk da ya gama kawo ra'ayoyin malamai sai ya ce a zahiri wannan ya faru a farkon musulunci kafin hukunce-hukunce su gama tabbata da hukunce-hukunce su gama tabbata wannan maganar ba a aiki a kanta ku karanta Fathul Bari wannan ita ce magana ingantacciya qala haddathana Hafs ibn Umara qala haddathana Shu'ba an ibn Abi Safari an Ash-Sha'bi an Adi ibn Hatim qala kaji wani babban wannan wani babban kirista ne ya musulunta jama'a Adi ibn Hatim at-Ta'i kuma baban shi wani mai arziki ne mai kyauta mai alheri mai farar zuciya wanda duk ya karanta al-adabul arabi ya san Hatim at-Ta'i wannan mutum ne mai kyauta mai alheri aka ce lokacin da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka faɗi sunan shi sai da manzon Allah ya girmama mahaifin shi saboda manzo Allah yana son alheri to wannan mutum kuma yayi alheri alherin shi yayi tun a jahiliya amma sai zama dan shi ya shiga addinin Christianity da ya tashi musulunta sai ya zo da cross a wuyan shi bayan da ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka cire wannan gunkin cross gunki ne yace ka cire wannan gunkin sai annabi yace haka siddan kun je kuna bautawa malamanku da masu ibada a cikin ku sai Adiyu yace mu ba bauta musu muke ba sai manzo Allah yace ba su halatta muku abinda Allah ya haramta su ce muku ba komai ku yi halal ne yace suna yi abinda Allah madaukakin sarki ya haramta suna halatta muku abinda ya haramta su halatta abinda ya halatta su haramta suna yi ko ba su yace suna yi sai yace fatilka ibadatuhum wannan ita ce bauta musu ku karanta sharhin wannan hadisin Al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi da wannan lafazin yana nan a cikin littafin Kitabut Tauhid da sharhin Taysirul Aziz Al-Hamid abinda muke so mu ce wannan mutun ya musulunta to sai zama mafarauci ne qala sai yace sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da hukuncin karam farauta domin amsar ita zata fassara maka tambayar me yayi fa qala sai annabi yace idza arsalta kalbaka almuallam idan ka saki karanka wanda ka karantar almuallam wanda ka karantar ka koyar da shi tsari da ladubba da bin umarni da ji da hanawa su masu farauta suna da kalmomin da suke koyawa karnuka da shurwa da shahu waɗanda suke farauta da su akwai kalmar da zaran ya faɗa wa karan to yayi wa karan signal ne ya zama on his mark ya shirya kenan da zaran ya faɗi ɗayar to karan zai zabura da gudu akwai kalmar da da ya fada sai ga karanta inda yake ya tsaya cik. To yanzu wannan karan wani iri ne? Muallim ne, graduate ne, an karantar da shi ya iya ko? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ka saki karanka wanda ka karantar da shi faqatala, sai ya je ya kashe dabba, fakul, sai ka ci. Yanzu mahallin shahid kuma Bukhari nan fa yana son ya dawo kan magana da nake gaya muku ne. Yanzu kare ne ya je ya kama barewa ya danke ta ya luma mata haƙoran shi da fiƙoƙi, ta gama wutsul-wutsul ɗinta gaba ɗaya ta mutu, sai ya sake ta, sai ka zo ka samu, sai annabi ya ce ka ci. Da ya ce ka ci ɗin nan ya ce ka yanke iya yadda yawun karan suke, to ka ci hadda najasa kenan. To shine Bukhari yake kokarin ya dawo da matsalar cewa wannan bakin na karan fa ba najasa bane. To hanya ɗaya kawai da zaka bi kai galaba akan Bukhari akan wannan shine ka ɗauko waccan matsala cewa ai wannan ba nassi ne akan mawdu'in ba, tunda an samu nassi da annabi yace in karan ya sha ruwa a zubar, mecece hikimar a zubar da ruwa sai dan ruwan ya ɓaci? To wannan nassin ya fi ƙarfi fiye da wanda ka kawo, shine magana. Wancan nassin ya fi ƙarfi fiye da wannan da ka kawo, shine magana da nake gaya muku cewa so da dama za a iya hujja, hadisin ya tabbata, amma kuma babu hujja a ciki ƙarar ko kuma babu hujjar gaba ɗaya. To sai in ka karanta al-fiqhul muqaran, lazimin karatun fiqhul muqaran kuma ka fahimce shi shine abu biyu. Abu na farko shine lalle ka karanta ilimin usulul fiqh. Na kun ga nan al-awtar nan da muke karantawa, in har ana son a yi mishi karatu na fahimta, to ana nan sai mun sanya littafin usulul fiqh, kuma littafi mafi fici da ya dace da shi shine littafin irshadul fuhul, shi Shaukani ya rubuta abin shi da kanshi, irshadul fuhul na ɗaya kenan. Na biyu sai ka goge da harshen Larabci. To anan in ana maganar fahimtar fiqhul muqaran, nahwu da sarf karamin alhakimi, wato nahwu da sarf ya zama wannan dama dole dai ma ka shirya mishi. Duk wata kalma da ka duba a Qur'ani ko hadisi kaga wasalinta, ka san a wani matsayi take, abu na farko da ake so ka shirya mata kenan, ya zama wannan karamin alhakimi ne. Amma abin da ake so ka goge da shi wanda zai taimake ka wajen fiqhul muqaran shine balaga da adab. Amma nahwu da sarf kan wannan dole ne, ma'ana in ma baka iya nahwu da sarf ba, to kar ma ka sare ba ka shiga cikin fahimtar da ake na fiqhul muqaran. Domin maganganun da malaman suke dama, maganar nahwu da sarf ma wannan tana nan, amma galibin rigingimin suna karewa ne a ƙarƙashin balaga da adab. Ina fatan mun gane. Dan haka jama'a, bari in gaya muku, kun ga harshen Larabci, wallahi al-azim, kowa ya dage ya koya iya gurgudan shi, saboda muhimmancin da muka bai wa harshen Larabci a darul hadis ɗinmu jama'a, shiri muke mishi na musamman, ba dan komai ba, saboda mu ba so muke a koyi Larabci da za a hada ce ya ustaz ya aswad al-arab, duk wannan shigantaka ce. So muke a koyi Larabci irin yadda Abdullahi Gombe ya koyi Larabci, sai da Abdullahi ya zama duk abin da ya kalla a duniya yana so ya waƙe shi zai waƙe shi, shine gaba ɗaya suka sallama mishi suke ce mishi balaraban mutanen yamma, amma ba Fulatani ne. Kuma ina ya koyi Larabcin? A nan ƙasar Hausa. To mu muna son ne a koyi Larabci koyo na haƙiƙa, ba koyon Larabci irin na a ci jarabawa ba, ba koyon Larabci irin na a je ana togo cewa ai ni na da digirin Larabci ba. In aka zo aka watso maka Larabcin sai ka rikice, in aka ce to wannan aya yaya, wannan kalmar da ke nan menene matsayin haihata haihata, sai ka ce tabbi dan ai haihata haihata ne ma da in yi maka bayani ka. Dan haka gaskiya jama'a, wato muka fi ganin dacewar imma sai mun sake aran wannan masallacin zan buɗa ajin Larabci, na ɗaya kenan. Na biyu, in ba haka ba sai sadda muka gina hall din darul hadisi insha Allah, saboda kamata ya ce in za a koyi Larabci jama'a zuwa za a yi awuni guda Larabcin kawai za a koya ran, a koyi ka'idojin. Sannan sai muka ce a cikin darul hadis din ko a waccan makaranta, the Young Scientist Academy, za mu kirkiro wani abu da ake kiran shi Arabic Village. Me yake nufi da Arabic Village? Arabic Village za ku samu wani gida ne ko wata anguwa, sai ku ce to duk abin da za a yi a nan gaba ɗaya da larabci za a yi, don haka sai a ce za a kwana bakwai a cikin makarantar nan. Kwana bakwai ɗin nan ba wani karatu da za a yi, duk abin da ka ga dama ka yi, amma fa duk wanda za ka yi magana da shi to da larabci za ka yi. In ka je za ka sai shinkafa da wake da larabci za ka faɗi, in miya ba ta isa ba za a ƙara maka da larabci ne, in miyar kalkashi kake so da larabci za ka faɗe ta. In baka iya ba sam sai dai kai takwatance kai takwatance har a gano kalkashi ne, sai a ce maka sunan shi kaza ne da larabci, shine ma'ana Arabic village. Wato za a tursasa maka irin abun nan ne da ake lokacin yara, yara za a je a dauki dan karami sai a jefa shi a cikin kogi tafi ka mutu, ba haka ake ba, ya je ya sha ruwa ya hamfuda har ya iya ko. To haka ake a Arabic village jama'a. Ni na sha harartar Arabic village a wasu kasashe, zaka ga abin sha'awa, za a je ne daji ne za a ga an gina gida ko makaranta sai a je a zauna, shikenan. Da yake su Larabawa ne, sai a ce to babu wani larabci da za a nan galgaliya sai larabci mai kyau. To wannan jama'a in dalibai suka yi haka wata ɗaya wata biyu lokaci zuwa lokaci ana haka, ba sai ka ga kai da kanka ba sai an ce maka wai in sun haɗu su daina yin Hausa ba, in sun haɗu larabcin zai fi musu zaki. Amma irin wannan larabci da za a koya a diploma ko digiri ko wane ne ko wane ne, duk za ka ga an tattara ka ne ana so ka ci jarabawa. Bayan cin jarabawar fa, yaushe za a ce mutum yana da digiri uku ko biyu a larabci ya tafi kasar Makka ya kasa magana da malamai ƴan uwan shi, ko kuma yana magana kai, yana magana kai kasan cewa wannan larabcin da yake kamar Hausa yake yi, hal akalta da'ama. To kai hal akalta da'ama wannan kaga wannan ba larabci bane, ba a san wannan irin yare bane, dan dai shi ba Hausa bane.